Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin fararen hula da gwamnatin kasar Faransa ta aike wa dogoron gayyata a jamhuriyar Nijar domin halartar taron kolin kasashen Afirka da Faransa sun yi watsi da wannan gayyata. Sannan za ku ji cewa ɗaruruwan mutane suka gudanar da bikin ranar kula da lafiyar zuciya ta duniya a birnin Abuja, Najeriya, karkashin jagorancin tsohon dan wasan kwallon kafar kasar Kanu Nwanku. Muna kuma tafa da rahoto na musamman da labaran wasanni. Amma bari mu fara da shin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Babban jami'in agaji na Majalisar Dinkin Duniya, Marty Griffiths, a jiya talata ya ce yana tsammanin yunwa ta mamaye yankin Tigray na kasar Habasha, inda shingen yaki ya hana isar da kashi 10 na agaji da ake bukata a yankin da yaki ya daidaita. Griffiths ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters yayin wata hira da cewar bukatunsa masu sauki ne a baiwa manyan motocin kayan agaji damar wucewa, toshe hanyar tasar rai ne da aka kirkira. Za a iya warware wannan ta hanyar daukar matakin gwamnati. Yaki ya barke watanni 10 da suka gabata tsakanin sojojin tarayyar Habasha da dakarun da ke biyayya ga kungiyar 'yan tawayen Tigray wanda ke da iko da Tigray. Dubban mutane sun mutu, kana kuma an tilastawa mutane da dama da suka kai sama da 2 million barin gidajensu. Mun yi hasashen cewar akwai mutane 400,000 da ke cikin matsalar rashin abinci, waɗanda ke cikin haɗarin yunwa. Kuma hasashen shine idan babu taimako da ya isa gare su, za su iya shiga cikin yunwa, a cewar Grifton, yayin da yake magana game da kiyasin Majalisar Dinkin Duniya a watan Yuni. Dole ne in ɗauka cewar wani abu makamancin haka yana faruwa. Yana da wahala a san ainihin abin da ke faruwa a cikin Tigray saboda toshe kai agaji da aka yi da rashin man fetur, tsabar kuɗi da manyan motoci. Kwana guda bayan gabatar da rahoton bincikensu game da ƙarshen yakin Afghanistan da barazanar ta'addanci da za ta iya tasowa daga ƙasar, manyan jami'an sojin Amurka a yau Laraba za su isa majalisar ƙasar ta Capitol Hill don ba da shaida gaban wani kwamitin majalisar game da ƙarshen yakin da ya kwashe shekaru 20. Sakataren tsaro Lloyd Austin, shugaban hafsan ma'aikata General Mark Milley da General Kenneth Frank McKenzie, kwamandan tsakiya na Amurka, duk za su bayyana a gaban kwamitin ayyukan majalisar. A zaman da aka yi a ranar Talata a gaban kwamitin ayyukan soji na Majalisar Dattawa, 'yan majalisar sun yaba da shawarar kawo ƙarshen yaƙi mafi tsawo a ƙasar tare da yin Allah wadai da kwanakinsa na ƙarshe a matsayin abin takaici. Austin ya yi bayani a kan ficewar dakarun Amurka, yana mai cewar duk da an samu matsala amma ya tafi daidai gwargwado, kuma babu wata rundunar soji da za ta iya yin fiye da hakan. Shine jigilar mutane mafi girma a tarihin Amurka, kuma an yi jigilar mutane cikin kwanaki 17 kacal. Ya kuma shaida wa mambobin kwamitin cewar an shirya kwashe kimanin mutane 70,000 zuwa 80,000 ne, amma daga bisani an kwashe kimanin sama da mutane 124. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Har ba makami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi ya haɗa da wani sabon makami mai linzami, a cewar kafar yaɗa labarai ta ƙasar a yau Laraba. gwajin farko na kasar na wani sabon makami mai linzami da zai kara wani bangare da ba iya hasashe ba a cikin manyan makamai da ke fadada. Kamfanin dillancin labarai na Korea ta Arewa ya buga hotunan sa na farko na makamin mai linzami wanda aka yi wa lakabi da Hosung 8 wanda aka harba a ranar Talata a sararin samaniya da sanyin safiya mai cike da giragizai a cikin lardin Jang na arewacin Korea ta Arewa. Rahoton KCNA ya yi ikirarin gwajin ya yi nasara. Ya kara da cewar makamin yana daya daga cikin manyan ayyuka biyar na shirin tsaro na shekaru biyar da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bayyana a wani babban taro na siyasa a watan Janairu. Gwajin ya tabbatar da inganci da sahihanci na makamin mai linzami a sashen aiki da kuma fasahar aikinsa gami da tashi da nisan zango da makamin kan iya kaiwa. Fumio Kishida yana gabda zama firaministan Japan na gaba bayan zabansa a yau Laraba a matsayin shugaban jam'iyya da ta dade tana mulkin kasar. Kishida mai shekaru 64 wanda tsohon ministan harkokin waje ne ya kayar da ministan allurar rigakafi Taro Kono a zagaye na biyu na zaben shugabannin jam'iyyun Liberal Democratic Party da aka gudanar a otel din Tokyo. Kishida da Kono sun tsallake zuwa zagaye na biyu bayan daga cikin su babu wanda ya sami rinjayen ƙuri'u a zagaye na farko, inda Kishida da ƙyar ya kayar da Kono da ƙuri'u 256, shi kuwa yana da ƙuri'u 255. Kono fitaccen ɗan siyasa da ba shi da ƙwarewar mulki, shi ne babban ɗan takara a zaben jin ra'ayoyin masu jefa ƙuri'a, amma Kishida ya sami goyon bayan 'yan majalisar LDP. Watakila Kishida ya zama sabon firaministan Japan lokacin da cikakkiyar majalisar dokoki za ta yi zamanta a ranar Litinin mai zuwa 4 ga watan Oktoba don yin zaɓe a hukumance kan wanda zai mai gurbin firaminista Yoshide Suga. Zai kasance kan mukamin ne wata ɗaya kacal kafin ya jagoranci jam'iyyar a babban zaben da za a yi a ranar 28 ga watan Nuwamba. Firaministan Sweden ya mika ta'aziyya a yayin da kuma ministan harkokin cikin gida ya ce gwamnati tana taimakawa wajen bincike bayan fashewa da gobara a wani jerin gidaje na Göteborg da safiyar jiya Talata, inda mutane akalla 20 suka jikkata. Jami'an agajin gaggawa sun ce an sanar da su fashewar kafin karfe 5 na sanyin safiya a gogon yankin a gundumar Andela da ke tsakiyar Göteborg, birni na biyu mafi girma a Sweden. Gobarar ta bazu zuwa rukunoni da dama na ginin, kuma masu ba da agajin gaggawa sun ceci mutane da yawa, akalla mutane 16 aka kai asibiti. Ma'aikatan kashe gobara sun yi fama da harsunan wutar na tsawon sa'o'i da dama. A wani taro na manema labarai a Stockholm, Prime Minister Stefan Löfven da ministan harkokin cikin gida Mikael Damberg sun tattauna lamarin, yana mai cewa irin wannan lamarin babban abin damuwa ne ga gwamnatin kasar.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar, kungiyoyin fararen hula da gwamnatin kasar Faransa ta aike wa goron gayyata domin halartar taron kolin kasashen Afirka da Faransar, wanda ake sa ran gudanarwa daga ranar 7 zuwa 9 ga watan Oktoban da ke tafe a garin Montpellier. Sun yi watsi da wannan gayyata da shugaba Emmanuel Macron ke fatan ganin ta taimaka wajen wanke kasarsa daga zargin bullo da sabon salon mulkin mallaka. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Burma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Taron kolin kasashen nahiyar Afirka da Faransa, wato Sommet France Afrique, haduwa ce da ta samu asali a 1973 inda shugabannin kasashen Afirka da takwaransu na Faransa ke bitar hulɗa da ke tsakanin wannan nahiya da kasar ta Faransa ta yadda bangarorin biyu za su ci moriyar wannan dangantaka. Sai dai wannan taro ya janyo wa Faransa bakin jini a wajen jama'a saboda zarginta da fakewa da shi don cusawa shugabannin Afirka manufofin da ba sa ciyar da nahiyar gaba. Malam Michael Zodi shine shugaban reshen kungiyar TLP International a Niger.
Aka ce mun samu inkin kanmu, amma kas mun gano har yanzu inkin kanmu bamu same shi ba. Tun da har yanzu komai da kuke gani cikin kasashen mu shi zai ke wanga mali, abinda mali kenan ga yi ba daidai bane, kuma ake ba daidai bane. Kun muna so mu yi abu sai mun shawara da Faransa, Faransa zai ke mun ku tai ku yi kamar Afirka yaran shi ne, shi zai ke musu abinda yake musu dadi.
Irin wannan suka da hulɗar France Afrika, kuma Afrika France ta janyo wa Faransa ya sa shugaba Macron gayyatar kungiyoyin kwararren hula cikin su har da TLP a matsayin yan kallo. Sai dai sun ce a kai kasuwa.
Sun gano waɗannan shugaban kasashen Afirka nan ba su da goyon bayan al'ummarsu, saboda shine suka ce yanzu ɗan horon hula za a kirayo. To ɗan horon hula ma kuma sun san yadda tahiyyar duniya ma yake, ba su yarda a janyo su a ce musu a ku zo tare da ku ne za a yi wannan. Cikin goron gayyata babu wurin da aka kwatanta muna ga program, ba kuma aka ce in mun zo ba mu da inkin magana, mun zo dai ɗan kallo ne a can. Muka ce wannan abu ba mu yarda da shi ba, ba mu iya zuwa a Faransa.
To amma ra'ayoyi sun sha bamban game da wannan batu, domin shugaban kungiyar horar hula ta Droit Humanitaire Développement da ya shirya Afrika Kabir Isa na ganin halartar wannan taro na Montpellier ya fi rashin sa amfani ga al'ummomin Afirka.
Wanda ke magana ta hayar demokrasi yana magana dialogue a tattauna a sasanta. Ai idan an ka zo wannan taro dama ce an ka ba mu ta, mu ƴan kungiyar horar hula mu zo abin da muke ganin cewa bai yi ba, kuma mu kawo hujjoji, kuma mu ba da hanyar bi, kuma mu kwatanta abin da muke so zuwa ga shugabannin kasashe, ko abin da muke so irin hulɗar da muke so mu yi ita horar shi ta yi da sauran kasashe na Afirka. Wannan shine magana. Amma kaurace ma taro wannan ba zai aiwa alheri ba, kuma za a bayyana juna ba akan haka, sai dai kullu ana tahi ana dawowa.
Taron France Afrique wanda ke gudana ainihi a Faransa ya canza suna zuwa Afrique France bayan da a shekarun baya aka rinka yi wa abun fasara da wani sabon salon mulkin mallaka, labarin da yasa aka fara karbar bakuncin sa a tsakanin biranen Faransa da na kasashen Afrika. Sai dai duk da haka masu rajin kare haƙƙin jama'a na kushe wannan taro, saboda cewar su hanya ce ta neman yin kakagida da arzikin da Allah ya hore wa nahiyar Afrika. A bana kungiyar Tunon Lafage da wasu kawayenta sun kuduri aniyar shirya nasu taron da zumar warware dukkan shawarwarin da taron Montpellier zai shirya, in ji su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a yau aka gudanar da bikin ranar zuciya ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙara wayar da kan al'umma kan sanin mahimmancin tabbatar da lafiyar zuciya. Bikin wanda ake yi a kowace ranar 29 ga watan Satumba ya samu karbuwa a Najeriya, inda a bana dubban mutane ciki har da shahararrun ƴan wasan ƙwallon ƙafa da fitattu a harkar nishadi suka fito don tattaki na tsawon kilomita 7.2, wanda tsohon captain ɗin kungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar wato Super Eagles Kano Nwankwo ya jagoranta. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
Tattakin wanda aka yi na sama da kilomita 7 ya kuma samu halattar fitattun 'yan Najeriya musamman a fagen wasannin duniya. Fitattun jarumai kamar 'yan wasan ƙwallon ƙafa da fina-finai su ne ke kan gaba wajen gudanar da tattakin da aka yi a Abuja albarkacin ranar lafiyar zuciya ta duniya a ƙarƙashin lemar gidauniyar tallafawa masu fama da ciwon zuciya ta Kano Nwankwo. Kano Nwankwo, wanda tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya ne, ya bayyana mahimmancin motsa jiki ga lafiyar zuciya kamar tattaki, yin gudu da dai sauran. Yana mai cewa za su ringa ba da goyon baya 100% ga irin wannan tattakin don lafiyar jiki baki daya.
We are celebrating World Heart Day. We are creating the awareness to let people know that walk, always walk or run or do exercise and let the heart beat and be healthy.
Wannan tattakin wanda shine karon farko da aka gudanar a Abuja tun bayan fara shi shekaru 4 da suka wuce, kuma ya zama kamar dandalin hada kan 'yan Najeriya daga bangarorin kasar daban-daban kamar yanda Raula Usman ta bayyana.
Mu gabaki ɗaya da akwai Yarabawa, akwai Yamuran, akwai ƴan Arewa sosai, akwai Fulani, ga munan dai gabaki. Mu yanzu ƴan wannan generation din muna neman haɗin kai ne, ba mu son rabuwa. Alamun muna son mu haɗa kai ne, in ba ka ba, ai da za ka ga taron kawai sai ƴan kudu ne kadai, wannan ma mu da muke muka yi rawan sosai ma.
Kazalika tattakin ya zama wata kafa da aka yi amfani da ita wajen zakulo waɗanda ke fama da matsalar zuciya don ba su kulawa kyauta ƙarƙashin gidauniyar Kano Wanko, tare da haɗin gwiwar wasu gidauniyoyin ba da tallafi irin tasa. Aliyu Lawan Uthman na daga cikin waɗanda suka shirya tattakin.
Yanzu maganar da muke a kusan mutum 200 da ake sa ran za a fara duba su daga nan zuwa sati ɗaya zuwa sati biyu, Allah ya so ya yarda. Kuma babu kabilar da babu a cikin ƙasar mu Najeriya. Kuma abin sha'awa ma sauran ƙasashe na Afirka suna neman su jawo shi ya taho gare su. Amma abu ne na taimakon al'umma, so duk inda mutum yake a duniya abu ne da za a taimaka mashi.
Hawwa Baba Muhammad ta yi ƙari kan mahimmancin kula da lafiyar zuciya.
Mun fito tare da Kano Heart Foundation, mun taka wajen kilomita kusan 10 a garin Abuja saboda faɗakarwa da wayarwa ma al'umma meye mahimmancin zuciya, kuma meye mahimmancin fitowa a taka a kula da lafiyar jikinka da komai. Hakika mafi yawa za ka ga mutum ya kwanta safiya na a ce ya rasu ba tare da wani illa ba ko wani ciwo, nan ku hakika kila yana tare da ciwon zuciya bai ma san yana fama da shi ba. Fitowan ga da muka yi, muna kiran ga al'umma su dinga duba lafiyar jikinsu, ba wai sai larura ta zo ba ko ciwo ta zo masu za su je asibiti su ga ya jikinsu yake komai.
Alƙaliman gidaddiga sun yi nuni da cewa sama da mutane miliyan 8 ke mutuwa sakamakon ciwon zuciya a duk shekara a faɗin duniya, kuma cutar ita ke kan gaba a cikin cututtukan da ke saurin kisa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana.
Taylor Kafada tana ɗaya daga cikin sana'o'i da matasan arewacin Najeriya ke yi a sassa daban-daban na ƙasar don su dogara da kansu. Waɗannan matasa dai sukan share kusan yini, suna yawo da tela a kafadar su, suna karkada almakashi, suna neman tufafin dinki kamar yadda nettarar da wani matashi a birnin Ibadan yana yi.
Eh Muhammad Tukunik tela miki.
Tela ta kafada ko?
Eh.
To me yasa baka yin tela zama sai kai ta kafada?
Eh to tabbas da ba bagire gare ne wan zagaya ne muke muna sana'a.
Tun wane lokaci ne ka fara wannan sana'a ta tela kafada?
Gaskiya yanzu za a shekara 10 da fara wannan sana'a ba insha Allah.
Nan Ibadan ka fara ta koko a can arewacin Najeriya?
Na yi ta nan Ibadan na fara kuma na je Sokoto yana yi.
To yanzu idan ka kwatanta tsakanin Sokoto da nan birnin Ibadan, ina aka fi samun kuɗi da wannan aiki na tela?
To gaskiya nan yafi samun kuɗi ko ba gaskiya ba?
Ai ni kana samun nawa?
To za a samu kamar 2,000, 1,500, 2,500.
Ana Ibadan kenan?
Eh insha Allah.
To a Sokoto fa?
Sokoto to zan samu kamar 1,300 ko 1,200.
Kana iya gyara wando nawa ko tago nawa ai ni?
To gaskiya dan suna da yawa ko ba gaskiya ba? To za su kai kamar guda 100.
Tago da wando yanzu an aje ma guda 100, kana gyaggyara su kai musu dashi ka liƙe kusa kaya dunki inda yake shi?
Eh insha Allah.
To kamar irin wando na jeans, irin waɗannan na Turawa, kana iya dunkin su?
Eh kamar in za a sha ne ba zan iya dunkin su.
Sha kamar za a rage yawa ke.
A rage fadin su haka da sauransu. Ko za a yanke abin nan?
To menene dadin wannan sana'a gare ka?
To abinda dadin ta gaskiya nan nake dukkan lalurori na bakin gurgudu alhamdulillah.
Awolu.
Awolu ka dade kana wannan aiki na tela?
Gaskiya mallan Najima.
Ina ka fara wannan aiki?
A nan garin Ibadan.
Me baka sha'awar shiga wannan aiki na tela ka fada?
Gaskiya ba sha'awa ba ce. Rashin aiki na sanita, rashin wata sana'a ya sane ta.
Can farko ka taba gwada wata sana'a ba ta yi ba?
Na yi shoemaker, na ga tela ta ji sai ba shoemaker na kawo shi na kawo tela. Yamma na kawo tela dan.
To me yasa kai zabiyan tela ka fada baka dai ta zama waje daya ba?
Gaskiya banda hilin shago kumbin da halin sai ne. Yamma na kawo tela ka fada. Wannan ga ta sauki gare ni.
Kuma tana biya ma bukata.
Gaskiya alhamdulillah.
Kamar da me da me ka taba yi cikin tela ka fada?
Tela ka fada. Gaskiya na yi aure ciki, na sai hilin gida, kuma wallahi na yi suna ciki. Kuma can duka cikin kashe cikin ne. Do ta rakan tsabu cikin nake yi. A ga alhamdulillah.
Ka taba koya ma wani wannan aiki na tilka fada?
Na taba.
Tun nawa ka koya ma?
Uku ne koya ma.
Dawa dawa.
Akwai Biliya, akwai Musa, akwai Basiru.
To yanzu suna ina?
Yanzu suna gida amma ba su daina ba suna sana ya yanzu.
Ai yanzu suna wannan aiki?
Ai yanzu suna yi gaskiya.
To yanzu cikin yaranka ko akwai wanda ka koya ma wannan aiki?
Wannan hawa.
Eh.
Gaskiya gaskiya ba kuma ba fata
aka fasa to yi wannan
gaskiya ban wata
saboda me
saboda gaskiya akwai wala gareta
kai ai gashi kana yi
dole ta wallahi
su baka son su yi
gaskiya ba san su
Sufyan
Malam Sufyan a wannan gari ka fara wannan aiki na talaka fada
gaskiya a nan garin na fara aiki talaka fada
nan Ibadan
kware
a lokacin da kana arewacin Najeriya baka taba yi ba
gaskiya ban taba yi ba in ba nan ba
to wai koya ma wannan aiki
wanda ya koya ma aikin tela alasa uki
a lokacin da ka koyi wannan sana'a ta tela dinki me hake yi kafin ka koyi wannan aikin
gaskiya wannan dai ta nufin fahimta da ita
baka taba yin wata sana'a ba
gaskiya ban taba ba
anan ibadan sam
ba taba yi ba
sai dai wannan tela ta
wannan tela ta kawada
a ina da ina hake zuwa kana wannan aiki na tela ka fada
anan ganin dai na nake aikin tela ka fada
a cikin birnin Ibadan ko to wadanne unguwanni ne kake zuwa a cikin birnin Ibadan
ina zuwa nan gate da Uwaru da Adigwe ce nake zuwa aikin tela ka fada
kullun
saya
to yanzu kullun kana samu nawa a wadannan unguwanni
alal misali zan iya samu 3,000, 4,000, 2,000
akwai wahala ga wannan sana'a
gaskiya akwai wahala ga
to menene wahala wannan sana'a
rashin sana'a yi da ba mu canza sana'a da zamu yi ba ba mu da sana'a da zamu
to ya baton yawo don ana ce muku kafa mai tafiya
yau kan gaskiya akwai siri ai ta hankuri
kamar ai ne kana cin kilomita nawa
to gaskiya malam basa alidi ba gaskiya yawon da muke gaskiya yana da yawa sosai
tunda kana tafiya kamar da safe zuwa yamma ko
insha Allah
kana ta neman mai son a mishi danki
kwarai
kana tunawa da lokacin da ka taba zuwa wajen neman aiki baka samu ba
gaskiya ban taba zuwa neman aiki ban samu ba
wato zaka samu koda kadan ne
insha Allah inda wannan sana'a ce
wace rana ce ba zaka manta ba inda ka fita aiki ka samu kuɗi da yawa
to gaskiya irin Lahadi Narba zan iya shiga garin in samu kuɗi da yawa da Asabar kuma rana uku kenan
to wace rana ce ba ku samu kuɗi
tana daurewa ka san yinin Juma'a da daccen lokaci na zamu iya dawo da wuri
ka taba koya ma wannan aiki kai ma
gaskiya na taba
duk wadanda ka koya musu nan suna aiki
to mutun guda ya bar aikin ya kama kabu mutun guda ko hira na hira mutun biyu ne koya ma aiki
to cikin yaranka kana son wani ya gare ka
gaskiya ba na so
ka taba koya ma cikin yaranka wani aiki
ba ko koya musu wannan aiki ba
cikin ƴan uwanka akwai mai yin wannan aiki na talaka fada
akwai masu aikin talaka fada
amma son kai nawa
son kai mutun uku
a takaice ma me yasa ka zabi talaka fada
rashin sana'a yi shi yasa mun ka zabi talaka fada
to baka taba gwada kowace irin sana'a ba
gaskiya ban taba gwada ba
dai wannan talaka
dai wannan gaskiya dadin wannan sana'a duk dai abu ya tashi haka na biyan bukata muna biyan bukata gare mun samu jari gare mun yi aure mun dai wasu bukatoci na daban dai masu muhimmanci
to menene wahalar
yawon da muke ko a wushin muna ba mu nan shine wahalar ta da kaya dauke ka fada
sagira abdullahi to aikin tana ka fada muna yi ne gaskiya sosai kuma alhamdulillah duk da yanayin da muke dai ciki muna da alhamdulillah tunda muna ci muna sha a ciki kuma muna biyan bukata dai bakin gurgudu da take biya muna biyan ta insha Allah ya amma yana da wahala yawo gaskiya bakin gurgudu gaskiya kuma dai alhamdulillah ko da muka ta muna yin sa nan kasuwancin dai muna son mu yi shi amma harshen jari ne gaskiya shi yasa ba mu son mu yi shi inda ma jari kan muna canza sana'a gaskiya
ko ka taba yin tunanin ka canza wata sana'a ka bar wannan ta talaka fada
ni a kullun ita nake tashi kuma ita nake kwanta gaskiya ta in canza sana'a
to me ya hana maka canza
babu kudi ina akwai kudi gaskiya zan iya canza sana'a sosai
yanzu kamar a ce a tambaye ka kamar nawa kake bukata na jari domin ka bar wannan sana'a ta talaka fada nawa zaka ci
iya duka abin da Allah ya sa ni samu zan iya manage da shi
kana son kamar 50,000 ko 100 ko 80 ko 70
to ko 100 dai an ka ban bara mu zan iya manage haka nan
idan an baka naira 100,000 yanzu sana'a me zaka yi
sana'a ga sunan kala zan iya yoga
ba mu kadan daga cikin abin da zaka yi
to zan iya sai da rububi kuma zan iya sai da wake zan iya sai da shinkafa haka wanda ake ta gida haka zan iya sai da kuma tanka haka ina da duka kasuwancin zan iya yi saboda akwai mutanen da mu suke yi nan da yawa kuma mun saba da su sosai muna aikin da muna
yanzu tun lokacin da ka fara wannan talaka fada baka taba hada kudi sun haka 100,000 ba
ta ba gaskiya
to 50,000 ha
to yana dan taba can ba a rasa ba gaskiya
dairu ayuba ya shafar ma eh tabbas ni ma aikin talaka fada nake
ko abin da yasa na zabe shi tunda na tashi magazai ina na cin masa nayi da na cin masa nayi ni ma doko ne sun ka bani sana'a na cigaba da yi
kuma wannan aikin talaka fada yana biya ma bukatunka
eh to sai na biya bakin gurgudu gaskiya dan sai dai a ce alhamdulillah dan duk wata lalura ta dan tashi ana zuwa ai a dan samu ai lalura da su da sana'a
kamar bancin kai da magazayen ka akwai wani mai aikin talaka fada a cikin iyalanku
a'a bayan magazai na sai ni babu kowa
kai kana son ƴaƴanka su gade ka ga wannan aiki na talaka fada
gaskiya ba na so
me yasa
to dan gaskiya ba wani armashi a gare ta ba gaskiya dan ba aikin talaka fada aiki ne na wahala sosai ko ba gaskiya ba dan ni kullum baka da kwanci hankali idan ka ci hituwa za ka yi wurin shi sannan ga yawo ya yawa ka gani shi yasa ban shawara na ba na su yi wannan sana'a.
Me kake son na bayan kasuwa?
To, na bayana ina son dai misali da san samu na ne, suna gida suna wani kasuwanci haka ko kuma noma na aikace-aikace na gidaje ciki.
To makaranta fa?
Eh, kuma sannan ina buƙatar su yi makaranta su yi karatu sosai. Da ta boko da ta albiya idan ta samu da ana iya buƙata.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Tsohon ɗan wasan Ghana John Tansel ya yi kira ga hukumar ƙwallon ƙasar ta Ghana da ba masu koyar da ƙwallo ɗin na cikin gida damar koyar da Black Stars da yake akwai su birjik cikin ƙasar. A kwanan bayan ne hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ta sallami Siki Akuno a dalilin rashin haskawan Black Stars a wasannin fiddagwani na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. An dai sallami tsohon captain ɗin na Black Stars ne tare da mataimakinsa, abin da ya sa aka ɗauko sabon mai koyarwa. An baiwa wani kwamitin mutum uku aikin samun sabon kocin waɗanda sun ka dace da Milovan Rajevic wadda ya taɓa koyar da Black Stars ɗin na Ghana. Game da abin da tsohon ɗan wasan na baya na Fulham ya yi ci ne masu koyarwan na gida za su iya yin aikin na koyar da Black Stars in an ba su dama. Masu koyarwan na gida na da dama mai girma kuma suna da shafi mai girma da za su bayar, saboda da dama a cikin suna kokari ainihin. Alal misali akwai Odati Lamti, akwai Didi Dramani wadda ke aikinsa a waje, Galaye Kingston da Godwin Atram, Audu Isaka da ma tsohon kocin ɗin Black Stars Kusi Apia, duk za su iya yin wannan aiki kamar yadda ake bukata. Dan wasan gaba na kasar Ghana ya ci kyautan gol wato zura kwallo a raga na watan Augusta a ligin din kasar Poland. Mai shekaru 24 ya jefa kwallo mafi sha'awa wadda ya taimaka wa Wolfsburg Krakow ta yi nasara mai dadi akan ganne Kolegna a wasan ligin din Poland watan jiya. Wannan bajimta da yayi yayi wa dandalin sada zumunci ba zata kasancewa a watan da ya gabata ya lashe kyautar dan wasan wannan wata, sai gashi ya kuma lashe wani kyautar wadda ya zira kwallo mafi kyau na wata da ke biye. Babban mai koyarwan kasar Zimbabwe na Man Mapeza ya fitar da sunayen na 'yan wasan da za su yi artabo a gumurzun fiddagwani na gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da kasar za ta yi da kasar Ghana a sabon wata. The Warriors za su fafata da Black Stars sau biyu na farko a ranar 9 ga watan Oktoba a Cape Coast Stadium, sai karawa ta biyu a ranar 12 ga watan na Oktoba shekara ta 2021 a National Sports Stadium da ke a birnin Harare. Mapeza da kwanan nan ya maye gurbin ɗan kasar Croatia da fara Zdravkov Lagos Ruzik ke rike da ragamar shugabantar Zimbabwe a cikin jerin suna yadda ya bayar. Akwai Marshall Monetti da ke taka leda a Faransa da dan wasan tsakiya Aston Villa Marvelous Nakamba da kuma Kama Billiard da ke wasa a Afirka ta Kudu. Haka kuma an ambata sunan tsohon dan wasan baya na Everton Brendan Galloway da sunayen 'yan wasan da za su kara da Black Stars in Ghana. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai labari a takaice.
Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Martin Griffiths, ya faɗa a jiya Talata cewar yana tsammanin yunwa ta mamaye yankin Tigray na ƙasar Habasha, inda shingen yaƙi ya hana isar da kimanin kashi 10 na agaji da ake buƙata a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kwana guda bayan gabatar da rahoton bincikensu game da ƙarshen yaƙin Afghanistan da barazanar ta'addanci da za ta iya tasowa a ƙasar, manyan jami'an sojin Amurka a yau Laraba za su isa majalisar ƙasar, inda za su gabatar da bayaninsu da kuma hujjojinsu na kawo ƙarshen wannan yaƙi da ya kwashe tsawon shekaru 20. Haka zalika an ji cewar har ba makami na baya-bayan nan na Koriya ta Arewa wanda ta yi ya hada da wani sabon makami mai linzami a cewar kafar yada labarai ta kasar a yau Laraba.
Masu aro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harunde wanda ya ci ni gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.